Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin radin Juma'a 5 ga watan Janairu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 17, 25 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi, a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba, muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan shirin mu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kwamitin kula da harkar man fetur a Majalisar Dokokin Najeriya ya tattauna da masu ruwa da tsaki a harkar mai game da karancin mai da ake huskanta a cikin kasar. Za ku kuma ji cewar hukumomi a jihar Taraba sun cafke wasu 'yan kasar ni Kamaru da suka shigo Najeriya ba tare da izini ba. Haka kuma muna dauki da shirin kallabi na Maryam Dauda, akwai kuma sharhin jaridun Amurka da kuma sakonni da kuka aika mana, amma duk sai bayan kun gaba shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Rashin kungiyar ISIS na yankin Sinai ya fitar da wani faifan bidiyo inda a ciki yake barazanar kaiwa kungiyar Hamas farmaki. Kungiyar ta ISIS na zargin Hamas da laifin kai hare-hare akan masu ra'ayin yin jihadi, sannan kuma ta kasa daukar karfan mataki akan kudirin Amurka na daukar birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila. Haka kuma a cikin bidiyon mai tsawon minti 22 ISIS ta la'anci kokarin da ta ce Hamas na yi na neman yin sulhu da kasashen yammacin Turai, abinda ya sa take kira akan magoya bayanta da su kai hari a kan dukkanin 'yan Hamas da ke zirin Gaza. Amurka ta yi alkawarin taimakama masu zanga-zanga a Iran, tana mai yin tir da jami'an gwamnatin Iran saboda irin matakin da suka ɗauka na murkushe zanga-zangar. Matakin da ya yi sanadin mutuwar mutane 21 da kuma kama mutane sama da 1,000. Wani jami'in fadar shugaban Amurka ta White House jiya Alhamis ya ce Amurka za ta zakulo irin bayanan da suke buƙatar ɗaukar mataki, za kuma ta dubi yiwuwar ƙara ƙaƙaba takunkumi ga waɗanda ke ƙoƙarin danne zanga-zangar da aka fara a makon jiya. Sannan a Majalisar Ɗinkin Duniya, jakadiyar Amurka Nikki Haley ta buƙaci a yi wani zama na gaggawa yau Juma'a game da wannan al'amarin. To amma ƙasar Rasha da wasu mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suna sukar wannan kiran taro da Amurka ta yi, suna cewa wannan zanga-zangar al'amari ne na cikin gida da bai zama wata barazana ga zaman lafiyar duniya ba. Rundunar sojin Najeriya jiya Alhamis ta ce ta sake ceto ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok ɗin nan da 'yan Boko Haram suka sace kusan shekaru 4 da suka gabata. Rundunar sojin ta faɗi ta kafar Twitter cewa sojojin da aka girke a garin Fulka da ke arewa maso gabashin ƙasar sun ceto wata yarinya mai suna Salomi Fogu. Rundunar sojin ta ce an gano Salomi Fogu ne tare da wata yarinyar kuma da kuma wani yaro, kuma dukkanin suna hannun hukuma inda suke samun jinya. Kungiyar Boko Haram ta sace 'yan mata sama da 270 daga wata makarantar sakandare a Chibok ran 14 ga watan Afrilun shekara 2014. Wasu daga cikin 'yan matan sun samu tserewa da wuri. To amma har yanzu akwai 219 da suka ci gaba da kasancewa a hannun kungiyar. A kwana ta biyu a jere, sakatariyar yaɗa labaran fadar shugaban Amurka ta White House ta fuskanci zafafan tambayoyi jiya Alhamis daga manema labarai game da wani littafi wanda za a buga a makon gobe, wanda ke nuna cewa a shekarar farko fadar ta kasance cikin ruɗu ƙarƙashin shugaba Donald Trump. Galibin Amurkawa ba lallai ne su damu da wani littafi mai cike da ƙarya ba, martanin Sarah Huckabee Sanders kenan, wadda ta bayyana littafin mai suna Fire and Fury, wanda ta ce wani korarren ma'aikaci ne ke kokarin yadawa. Korarren ma'aikacin ko shine Steve Bannon, wanda ya taka rawa a zango na ƙarshe na yakin neman zaben Donald Trump a shekara 2016, wanda kuma ya kasance babban mai bayar da shawara kan dabarun gudanarwa a farkon watanni bakwai na shugabancin Trump. Marubucin littafin Michael Wolff ya ruwaito kalaman Bannon sosai a littafin mai shafuka 336. Wani lauyan shugaba Trump ya yi yunkurin dakatar da buga littafin jiya Alhamis, bisa zargin cewa littafin na kunshe da cin mutunci da kuma kazafi. Don haka ya buƙaci Wolff da mawallafin littafin da kar su buga. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Juma'a za a yi fama da wani irin masifar sanyin da ba a taɓa yin irinsa ba, wanda zai yaɗu a faɗin yankin tsakiyar yammacin Amurka da kuma yankin gabar gabashin ƙasar. Kwana guda kawai bayan da wata mummunar guguwa mai baza dusar ƙanƙara ta auku, wadda ta jibga dusar ƙanƙara da iska mai tsanani da ambaliyar ƙanƙara a duk a yankin tekun Atlantika. Ana hasashen cewa yanayi mai cike da iska mai tsanani, wato mai tsananin sanyi, zai addabi wasu manyan biranen Amurka 25, inda ake kyautata zaton za a tafka sanyi kusan na ƙasa da 40 a ma'aunin Celsius a yau Juma'ar, wanda hakan ba kawai yanayi ne mara daɗi ba, mai haɗarin gaske ne. Wannan sanyin mai tsanani da Amurka ke fama da shi a yanzu ya sa an rufe makarantu da ofisoshi, an soke dubban tafiye-tafiyen jiragen sama, kuma tuni ma masu ayyukan ceto ke faɗi tashin ceto wasu direbobin da suka makale akan hanyoyin mota, dubban gidaje ma ba su da wutar lantarki. Zuwa yanzu an samu dai fama da mace-macen mutane akalla 14 da ke da nasaba da wannan yanayi na sanyi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kwamitin kula da harkar man fetur a Majalisar Dokokin Najeriya ya kwashe sa'o'i 6 yana tattaunawa a bainar jama'a da jami'an gwamnati da masu ruwa da tsaki a harkar man fetur domin gano bakin zarin ƙarancin mai da ake fuskanta a cikin ƙasar. Wakilinmu Madina Dauda na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Ministan ƙasa a ma'aikatar man fetur ya yi bayani mai ɗaukan hankali, inda ya nuna cewa ƙasar za ta daɗe tana fama da ƙarancin man fetur idan ba a yi maza an gyara matatun man ba. Bayan haka kuma a baiwa 'yan kasuwa damar gina sabbin matatun mai ko kasuwa za ta yi halinta. Batun shigo da tataccen man shine ke yawan jawo rikici, domin a yanzu gwamnatin tarayya ce kadai ke shigo da man, sannan ana zargin dillalai da boye shi. Aminu Abdulkadir shine shugaban amintattu na kungiyar dillalan man fetur na ƙasa.
Man da muke shigowa da shi tsakanin November da December bu kawo ba, dalili kuwa wato danyen mai ne kuɗi ta karu a kasuwan duniya, so da haka akwai rata tsakanin abin da muke shigowa da shi da abin ta kasance yanzu. To sai ta kasance NNPC ta gaza a wannan wurin, to shine ta kawo wannan matsalan.
Ma'aikatar man fetur ta ce ta kama wasu gidajen mai na jabu guda 5 a birnin tarayya Abuja, sannan an yi awon gaba da motoci 4,501 shaƙe da man fetur. Mai kantuka Cellabaru shine shugaban ma'aikatar man fetur, a nan yana bayanin matakan da aka ɗauka akan waɗannan gidajen man.
Shi shugaban ƙasa dama ya ba mu umarni cewa mu yi amfani da waɗannan dokokin da suke anti-economic sabotage, wasu dokoki ne da aka shirya su dama duk wanda yake so ya kawo illa ga yanayin ƙasar, wato game da tattalin arzikinta, za a yi amfani da su ladabtar da su, kuma mun yi ta amfani da su a misali duk gidajen man da muka samu suna da mai kuma ba su sayarwa mun bude su sa su sayar wasu kuma waɗanda muka samu cewa mun sa su su rage kuɗi sun yi mun sake dawa mun same su suna sayarwa da tsada mun rabar da man nan kyauta ga jama'a.
Ɗaya daga cikin abubuwa da ake bincike shine batun cire tallafi ko a'a da gwamnati ta ce ta yi. Sanata Kabiru Garba Marafa ya yi ƙarin haske akan kuɗaɗen da ake ba manyan 'yan kasuwa.
Yau-yanzu abin da mun ka yi ya nuna ƙarara cewa gwamnatin nan ta Muhammadu Buhari tana gwargwado iyayenta akan wannan ma'adanai na man fetur. Mun gwada yau a fili gabansu cewa an ba ku kuɗi ku shigo da mai. An ba su dala biliyan 3 da miliyan 300 ba kyauta ake ba su ba, amma ana ba su a farashi na gwamnati a sauwaƙe domin su kawo wannan kaya don 'yan Najeriya su ƙaru. Wannan shine riban gwamnati a ciki. Ana sayar da ita waje a 360, su ana ba su 305. Kamar yadda mun ka karɓo daga bankin ƙasa wato CBN.
'Yan Najeriya suna shan lita miliyan 40 na man fetur kowace rana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda. Hukumomi a jihar Taraba da ke arewacin Najeriya, wato arewa maso gabashin Najeriya kenan, sun cafke wasu 'yan ƙasar Kamaru 36 wadda suka shigo Najeriya ba tare da izini ba, kuma suka kafa sansani a garin Nguroji da ke yankin Gembu. Batun da yasa ake zargin ko 'yan anwarin ƙasar Kamaru ne. Wakilin Ibrahim Abdulaziz ya tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar ASP Davis Misal, wanda ya masa ƙarin haske kamar haka.
Me yasa aka kama su?
To kasan mutane ne wanda aka bayar su a wuri daya a tare, sannan sun shigo wannan wuri ba tare da an sani ba, ba su ga takardun shigowa na farko, kuma ba a tuntuɓi jami'an tsaro ko hukumomi kafin su shigo ba. Sannan na biyu mutane ne wanda ka gan matasa ne a ƙarfi sosai. Abin nufi a nan shi ne ana tsoro domin abu ne wanda ya shafi dole suna guduwar tashin hankali a inda suke. To ana tsammani da za a gan su da mata da ko yara, to amma a nan su matasa ne kawai. To ka ga abin ya tada shakka zukatun mutane, kuma an zama da tsoro. Shine dalilin da ya sa muna dai neman bayanai a wajen su mu tabbatar da dalilin shigowarsu da ya kawo, sannan kuma daga ina suka zo.
Wasu bayanai na sun kan cewa a 'yan yakin sun kudu ne na 'yan awarin ƙasar Kamaru. Menene gaskiyar wannan batu?
To ka san annan shine dalilin da ya sa muna bincike. Ba za mu iya tabbata komai akan wannan bayanan ba tukuna. Ka ga jiya ne suka shigo hannunmu wato a nan a yin kwatar dinmu na Dajalingo domin a gudanar da bincike. To muna nan dai muna tattara bayanai wanda su ne bayan da muka samu za mu iya tabbatar da ko haka ko kuma ba haka ba.
Wasu rahotanni na cewa ai bayan ga su akwai 'yan gudun hijira da suka ƙetare daga Kamaru kuma daga ɓangaren nan da ke fafutukar aware.
A matsayin mu na jami'an tsaron sanda wanda damu mu tabbatar da tsaro, ba za mu iya faɗin adadin waɗanda ko dalilin rikici suka gudu suka bar Kamaru suka shigo ma. Wannan mutane suna iya samuwa ta waɗannan mutane sun ce fiye da wannan gefe. Amma dai abinda muke tabbatar da cewa a maganin da yanzu muke yi shi ne mutum 39 ne a waɗanda sun tada shakka a zuciyar mutane, kuma ana tsoro cewa zaman tsaro zai iya kawo tabarmarewar tsaro, shi ya sa mun tsare su muna musu tambayoyi.
To madalla a gaida wakilinmu Ibrahim Abdulaziz. Kafin dai mu ci gaba, sai a shakata da wannan.
Oh,
to madalla da fatan an shakata da wannan wakar. Ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ne da minti 17 na dare a nan Washington, kuma ga shirinmu na gaba.
Ya salamu
jama'a masu sauraro, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Barkamu kuma da shigowa wannan sabuwar shekarar ta 2018. Allah ya bamu lafiya ya sa kuma muga bayanta lafiya. Shirinmu na yau ya samu bakuncin malama Hajara Usman, dattijiyar da ta shahara wajen yin fina-finan Hausa. Da farko, malama Hajara ta bamu dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Assalamu alaikum. Hajara Usman dai haifiyar yar jahar Gwamnati, kuma ba ta yi rayuwa a cikin Gwamban ba.
Na'am.
Na yi rayuwa ne a wajen kudu din nan, haka wajen Lagos.
Allah sarki.
Can na rayu, sannan kuma aure ya kawo ni Kano. Nake zaune a Kano, duka dai da ƴaƴana duka a Kano.
To wace sana'a ko ko wani aiki za a ce kike yi?
Gaskiya ni sana'ar da nake yi yanzu iyakacin ta ba ta wuce ta harkar wasan Hausa ba.
Fina-fina Hausa kina. Zai kai kamar shekara nawa kina yanzu da kika fara wannan sana'a ta fina-fina Hausa?
To akalla ina kyautata zaton zai kusan 30 dai haka.
Shekara 30? To idan na fahimce ki, kin ce yanzu haka kina nan Kano tare da iyalinki da mai gidanki, kuma kina wannan sana'a ta fina-fina Hausa. Mai gidanki kuma baya da matsala da wannan sana'ar?
To da na sana'a ne haka a lokacin ban yi aure ba. Na dai aure lokacin iya uban ƴaƴana da ya rasu.
Allah sarki.
Kuma na zo dai na ci gaba dai a haka din kafin in samu mijin da na aura. Yanzu haka na yi aure bai daɗe da yin auren ba, ma dan ban zai kai wata biyu ba.
Allah sarki. Allah ya sa alheri, Allah ba da zaman lafiya.
Amin amin.
To tun bayan auren kin ci gaba da yin sana'a, kin ƙara yin wani fim?
Ina yi, shi bai hana ni in yi aiki na ba, ina yi.
Da kyau. To yanzu wani kira zaki yi ga mazajen waɗanda wasu suke tauye matansu ko kuma suke hana su su yi wata sana'a ko kuma su je su yi aiki don su zama masu dogaro da kai, ba ma dai dogaro da kai ba, taimakawa iyali ne wannan?
To gaskiya mazan da suke hada matansu ina kyautata da zaton dai ba su fahimci yadda lamarin yake ba ne. Tunda ke ka gani idan kana tare da iyali nauyi ya yi yawa, yanzu ba irin da ba ne, zamani ya riga ya canja. To ni ina ganin dai kamata ya yi maza su dinga kokari suna barin matansu ko da ba su bar su suka fita. Akwai waɗanda ba su da ilimin da za su je ma'aikatu haka na gwamnati suke za su yi aiki. To amma a gida, sana'a ta gida, ai ana samu ana taimakawa kuma tana rufe asiri.
To yanzu kuma bari mu koma batun sana'a ki ta harkar fim. Kamar wani irin ƙalubale ne zaki ce kin fuskanta saboda shekara 30 ba wasa bane?
Gaskiya ne. To gaskiya dama duk abin da zaka yi, duk sana'ar da zaka yi, akwai wanda zaka samu da ƙalubale iri-iri a kai. To amma ni yana da ɗan sauki ƙalubalen. Ba dan komai ba, saboda akwai ƴan uwana waɗanda suna harkar media. Sun san yadda lamarin yake, ba na ɓatanci ba ne, ba wani abu, tunda su ma suna yin harkar suna ciki. Da iyaye ka gani sun sani, don haka ni ban samu matsala sosai a kan wannan harkar ba.
Allah sarki. To yanzu a wane irin matsaloli ne kuke fuskanta wanda idan zai yiwu za ku so hukumomi ko masu hannu da shuni ko ma gwamnati ta agaza muku?
To ai babban matsalar mu kan baya wuce wannan farasi din da ake masu yi mana sata fasaha. Da yawa za ka ga mutum ya zuba kuɗinsa ya yi sana'ar nan, duk wanda zai kira ya yi aikin nan sai ya biya shi gaba ɗaya, duk sai an biya komai a yi. To sai ka ga wani lokaci sun gama zuba kuɗinsu sun yi aikin kafin kin ɗin ya fito ya shiga kasuwa, masu farasi har sun riga sun samu suna turawa a waya naira 20, naira 50, an yi part 1, 2, 3 ɗin nan haka za ka gani a naira 10 sun loda abu, ka ga ai an riga an karya mutum.
Wannan haka yake. To kamar ta yaya kike gani za a iya agazawa ko kuma a magance wannan matsalar?
To harkar dai tana da matsala fiye da yadda ake zato. Kaga ni yawanci muna da hukumomin da suke ta kokarin zuwa a kama yan farasi din ayi waye. To amma akwai waɗanda za su je su kama waɗanda suke farasi din tsakanin su da Allah. To kuma sai ka ga abin ya zo ya zama waɗansu kuma sun suka je suka kama din ma. Sai a je ta da waɗanda suke farasi din su dan ba su wani abu shike nan sai su hakura su tace su babu doka mai ƙarfi wanda za a ce yau in aka kama mutum an ci tare sa fiye da yanda yake da to hatta jarin zama ya rauni. Gobe ai ba sai sake neman ya ce bare ba ba za a babu wannan.
To yanzu ya kike ganin makoma fana-fanan Hausa da irin waɗannan matsalolin?
To gaskiya ana samun ɗan tangarɗa akan haka saboda yanzu waɗansu mutanen namu ma kin gani maimakon su yi kaset ɗin a ce an sa shi a kasuwa an sai da shi an koma yanzu yawanci sai dai kuma a ɗanye abin da aka yi kawai a miƙa gidan talabijin sai suke nunawa a ce ana siris ɗin abin nan ɗin kuma ba wani kuɗi suke samu yadda ya kamata ba.
To yanzu fina-finan ɗaiɗai ɗin da da ake yi yanzu an rage yin su kenan?
Kwarai da gaske za a rage yin su yawanci duk producers ɗin sai ka ga siri suke yi sai a kai gidan talabijin.
To jama'a masu sauraro a nan za mu da sa'aya 20 na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da cigaban wannan hirar. A madadin ita baƙuwar tamu Hajara Usman da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga sharhin jaridun nan ƙasar Amurka daga Nazir Ahmad Hausawa.
Sharhin jaridun Amurka. Cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken mummunan yanayin da ake wa lakabi da bomb cyclone. Ya jibgidu sakin kara mai yawa da aka dade ba a ga irinsa ba a Boston. Ya bar masu motoci a tsaye. Labarin ya ci gaba da cewa mummunan ruwan dusan kankanar wanda aka fi sani da bomb cyclone ya yi ruri a New England da iska mai tsananin karfi da ta yi kama da mummunar guguwa a jiya Alhamis wanda ya jawo ruwan teku ya yi sama kusan mafi girma. Hakan ya jawo masu motoci suka makale a wasu bangarori na hanyoyin downtown Boston. Mummunan yanayin da ya mamaye gabashin Amurka a jiya Alhamis ya tursa su a rufe makarantu kuma ya hana jiragen sama tashi gami da kada turakun wayar lantarki da ya jawo dubban mutane suka rasa wuta a gidajensu. Sai kuma jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken gwamnatin Trump ta ɗauki matakin da zai iya kawo barazana ga halatta shan tabar wiwi. Labarin ya ci gaba da cewa gwamnatin ta Trump ta sakarwa ma'aikatan shari'a na gwamnatin tarayya hannu a ranar Alhamis domin nuna kwanji ga dokokin wiwi waɗanda ke barazana kai tsaye ga halatta wiwi ɗin da ke ƙara yaduwa cikin jihohi shida. Jiha ta kwanan nan ita ce jihar California. A wani yunkuri na kwanan nan da ya sa kokwanto a cikin fadadar kasuwancin masana'antun tabar wiwi, Attorney General Jeff Sessions ya soke dokar zamanin Obama wacce ta rage karfin ma'aikatan shari'a a wajen tuhuma kan laifuka da suka shafi wiwi a jihohin da aka halatta sayar da kwayar. A wani rubutaccen jawabi, Mr. Sessions ya ce dokar ta zamanin Obama ta yi wa dokokin ƙasa zagon ƙasa. Aikin ma'aikatan shari'a shine tabbatar da dokokin gwamnatin tarayya. Sai mu leƙa jaridar Washington Times da tarwaito labari mai taken Huckabee Sanders ta ce ya kamata kamfanin Breitbart ya fara tunanin korar bayanan. Labarin ya ci gaba da cewa sakatare yada labaran White House Sarah Huckabee Sanders ta faɗa wa manema labarai a jiya Alhamis cewa ya kamata Breitbart su fara tunanin yanke mu'amala da Steve Bannon sakamakon tsokacin da ya yi wa marubuci Michael Wall. Tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawarar ya mamaye kafafen yada labarai a makon nan sakamakon kiran Trump Jr. wato ɗan shugaba Trump da cin amanar ƙasa yayin da yake ci gaba da tantamar amincin shafinsa na yanar gizo. Mrs. Huckabee Sanders ta ce baki ɗaya al'amarin ya kamata Breitbart su yi tunani sosai akan mu'amalar su da wannan mutum. Wani ɗan jarida ya yi tambayar shin ya kamata Breitbart su raba gari da Steve Bannon bayan tsokacin da ya yi a littafin. Mrs. Huckabee ta ce ina da yakinin wani abu ne da ya kamata su duba. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kenan kuka saurara. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
Ko madalla gaida Nazir Ahmad Hausawa yanzu ko ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum sarkin Hausa sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Da Allah ku banda mun bayyana za a yi na game da sharata ga shugaban kasa Muhammadu Buhari a game da jawabin da yi na sabon shekara 2018 kuma abin da yasa nake ba da wannan shawara na ji a jawabin nasa ba wani matasa harkokin matasa a cikin ajandarsa. Gani da kuma ganin cewa matasan nan su suka yi ruwa da tsaki wajen zaɓarsa da jajircewa da toshe kuɗayensu a irin kuɗaɗen da aka raba musu suka ce a'a shi ɗin nan da bai raba musu kuɗi ba shi ake son ake ganin za a zaɓa ke ganin tunanin adalci da jin ƙai a wajen shi. Jawabin da yake lokaci guda ɗaya ne a ɓangaren da ke cewa mutanen Najeriya ko ba su da haƙuri to ga cikin magana ni ban ga wannan bai kamata a ce ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya faɗi shi a wannan bakinsa ba. Zama da irin tsanani da wahalar rayuwar mutanen Najeriya suke ciki kuma suka yi haƙuri suka tuna tunanin adalci garin shi domin ba ta ƙara man fetur irin lokacin da ya ƙara ba kuma ba zanga-zanga ba irin kuncin rayuwar da aka shiga na tunanin makusantansa ba sa gaya mishi. Wasu yin magana ana cin kuncin rayuwa talakari bai da wani tausayi a game da masu hukuncin Najeriya kalli irin wahalar ilimi da ke da shi a wurin talaka ɓangaren jarabawa da za ka gana wa eko ne ko jam in ka gana wannan jarabawa ba ka da tabbacin ma za ka samu admission in kuma ka samu admission ɗin ma kuɗin biyan admission ɗin shi ba ƙaramin jirage ba ne haka kuɗin gane jarabawa shi ba ƙaramin jirage ba ne ya kamata a tattara talaka a duba halin da talaka ke ciki ko ta lafiya. Sunana Muhammad Awal Duka daga Rajiya.
Suna Lawal Abubakar Bodinga daga Sokotun Najeriya BOA Hausa. Sakona ga ilahirin 'yan Najeriya musulmi da Kirista mata da maza. Muna yabo da jinjina ga rundunar soja ta Najeriya ta ƙasa da ta sama dangane da babban nasarar da sun ka samu na ceto ɗai daga cikin 'yan matan Chibok na Dabayanga wanda sun ka samu. Na game da ƙaimin da suka nuna na watsin rundunar Boko Haram. Ya Allah ka taimaki sojojin Najeriya sama da ƙasa da ruwa.
To ma dalla yanzu ko ga labarai a takaice.
To a takaice reshen kungiyar ISIS na yankin Sinai ya fitar da wani sabon faifan bidiyo inda a ciki yake barazanar kaiwa kungiyar Hamas farmaki. Kungiyar ta ISIS na zargin Hamas da laifin kai hare-hare akan masu ra'ayin yin jihadi sannan kuma ta kasa daukar karfin mataki akan kudirin Amurka na daukar birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Amurka ta yi alkawarin taimaka ma masu zanga-zanga a Iran tana mai yin tur da jami'an gwamnatin Iran.
To dai wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kafin mu sallama muna taya Alhaji Baba Tunde na ofishin jakadancin Ghana da ke birnin New York da matansa Hajiya Kande murnan ɗaurin aure 'yar su Ramatu Zakari da angunta Mubarak Bawa Yahaya da yake ƙasar Jamus wadda za a ɗaura a ranar Lahadi unguwar Asabi a birnin Kumasi. Allah ba da zaman lafiya. A madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da wanda ya shirya kuma ya bada umarni Malam Sidi da kuma injiniyanmu na wannan dare na wannan hantsi wato Patrick Deya. Baba ya kuma makeri ki sallama. A huta lafiya.